Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi yau ranar 10 ga watan Disamba shekarar 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Tsohon muƙaddashin shugaban jam'iyyar PDP Prince Uches Kandus ne ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar bayan kammala babban taron jam'iyyar da ya kawo ƙarshen kwamitin riko na sanata Ahmad Makarfi. Kandus daga yankin kudu maso kudancin Najeriya ya samu ƙuri'u 2000 inda ya nasara kan abokan takararsa biyu, Farfesa Tunde Adeniran da Chief Raymond Dokpesi. Tun gabanin taron wasu daga wato waɗanda suka ayyana tsayawa takara da suka haɗa da Bode George da Benga Daniel sun janye, inda har George ke zargin cewa gwamnan jihar Rivers ne ya samu wike ya nuna Yarbawa wariya musamman don mara goyon baya ga Kandus. Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da kuma Tam Ekini da sauran gwamnonin jam'iyya irinsu Ayo Fayoshe da Ibrahim Dankwambo sun shaida sanarwar sanar da sakamakon da aka yi a daidai karfe 3:15 na dare agogon Najeriya. Shugaban kungiyar kasashen Larabawa ya kira ga kasashen duniya da su amince da Falastina a matsayin kasa mai ɗiyauci da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar. A wani martani da ya bayar bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila kuma za a mayar da ofishin jakadancin Amurka zuwa can. Ahmed Abulgaid ya yi wannan kira ne jiya Asabar lokacin wani taron gaggawa da ministocin harkokin kasashen waje na Larabawa suka gudanar. Ya ƙara da cewa wannan shirin da Amurka ta yi tamkar amincewa ne da mamayar da Yahudawa suka yi wa Filistinu. Ya kuma ja aya tambaya akan matsayin Amurka na mai taka rawa wajen kawo zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya da ma duniya baki ɗaya. Wasu jami'an diflomasiyya da ƙasashen Larabawa sun bayar da shawarar a rubuta takardar ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yin Allah wadai da shawarar da Amurka ta yanke. Taron gaggawar da aka gudanar jiya Asabar a birnin Cairo ya zo ne bayan kwashe kwanaki uku ana zanga-zanga kan tituna a yammacin kogin Jordan da zirin Gaza da kuma zanga-zangar da aka yi a masallacin Al-Azhar. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne Prime Ministan Iraki Haider Al-Abadi ya sanar da cewa yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi na kokarin ganin an fitar da kungiyar ISIS ya zo karshe. A cewar labari, yanzu haka sojojinmu su ne ke da ikon iyakar Iraki da Siriya, saboda haka na bayyana kawo ƙarshen yakin da ake daɗe wato da kungiyar ISIS. Ya faɗi haka a wajen wani taron kungiyar 'yan jarida da suka shirya a Baghdad. Sanarwar da yana zuwa ne kwanaki biyu bayan da ƙasar Rasha ta ce ta samu nasarar daƙile kungiyar ISIS a Siriya, inda Rasha ke goyon bayan dakarun gwamnati. Gwamnatin Iraki ta ce nasarar ta samu na nufin cewa dakarunta su ne ke da ikon kudancin ƙasar tare da bakin iyakar Iraki da Siriya. Tun ranar shekarar 2014, mayakan ƙungiyar ISIS suka kwace ikon kashi ɗaya cikin uku na faɗin ƙasar Iraki, wadda kuma ta zama wata babbar barazana ga gwamnatin ƙasar. Cikin shekaru uku da suka gabata, dakarun Iraki da goyon bayan rundunar sojin sojin Amurka ke jagoranta suka samu damar kwato baki ɗaya yankunan da ke hannun ƙungiyar ISIS. Shugaban ƙasar Georgia Mikhail Saakashvili ya fara zanga-zangar ƙin cin abinci kamar yadda lauyansa ya faɗa manema labarai a jiya Asabar. Lauya Ruslan Chonolsky ya fitar da wata wasiƙa Saakashvili ya rubuto yana mai kiran magoya bayansa da su gudanar da zanga-zanga a yau Lahadi a birnin Kyiv, su kuma yi kira ga tsige shugaban ƙasa Petro Poroshenko. Har ila yau jiya Asabar mai magana da yawun masu gabatar da ƙara ya ce za su nemi kotu ta yi wa Saakashvili ɗaurin talala da kuma saka masa na'urar da za su san duk wani motsinsa kafin lokacin shari'a. Jami'an ƙasar Ukraine dai sun zargi Saakashvili da taimakawa 'yan ta'adda da tsohon shugaban ƙasa Viktor Yanukovych ya jagoranta, wanda aka ture daga kan mulki a shekarar 2014 kuma ya gudu zuwa ƙasar Rasha. A jiya Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce zuciyarsa ta soso a lokacin buɗe gidan tarihin aranta masu fafutukar 'yancin bil'adama.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na kowa.
Nagari na kowa. Assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Makon jiya mun bude shirin ne daga jihar Katsina kan kasafin kuɗinta na Badi, inda ta yi kirarin cewa bangaren ilimi shine ya samu kaso mafi tsoka shekaru uku a jere. A makon da ya gabata, kwamishinar ilimi ta jihar Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ta ce a shirye gwamnatin jihar take ta ci gaba da aiwatar da ayyukan raya ilimi kamar yadda ta shirya a cikin kasafin kuɗin mai zuwa. Muna ƙara sa ido kan waɗannan rahotannin ne domin ƙarfafa gwiwar masu ruwa da tsaki a dukkan matakan gwamnatoci, saboda masana suna azalefin rashin kuɗi a zaman ɗaya daga cikin dalilan da suke ƙara mai da hannu agogo baya ta fuskar ilimi, musamman a yankin arewacin Najeriya. Farfesa Sa'adiya ta bayyana haka ne a hira da ta yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani, bayan da ta kare kasafin kuɗin a gaban majalisar dokokin jihar.
Gine-gine na makarantu additional kenan, da ƙarin makarantu da ƙarin zonal offices da muka yi tun da duk yanzu wa'annan guda biyar da muka riga muka yi muna cikin temporary gine-gine temporary din su ne, ba permanent ba. So mun sa a cikin wannan kasafi za mu yi ginin sababbi kuma za mu gyara tsofaffinmu.
Ta ce gwamnatin jihar ta Katsina za ta ci gaba da gyara makarantu.
Of course za a ci gaba da gyaran makarantu kamar yadda aka ɗauko na 2017. Sannan bayan wannan akwai kujeru na zama, saboda wannan karan ba a ɗauke su da yawa ba. Ba a saya ba, to amma wannan karan insha Allahu muna da wannan provision din wanda za a sayi kujeru na zama da tebura a cikin makarantunmu.
Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ta ce a bangaren littattafai gwamnatin za ta yi kokari wajen siyo littattafai a shekara mai kama, wadda ta ce a shekarar da ta gabata ba a siyo da yawa ba.
Kuma maganan littattafai, to su ma ka san ba a dauka da yawa ba a wancan budget din. To wannan budget din insha Allah su ma za a duba fannin sayan littattafai wanda za mu raba a makarantunmu. Sai maganan ɗakunan gwaje-gwaje kamar laboratories kenan, su ma za mu duba maganar su, saboda su ma kamar abubuwa ne na teaching learning, kamar na koyarwa da kuma karɓar darasi.
Ha kuma kwamishinar ta ilimi ta ce a bangaren makarantun makahi da kurame da ke cikin jihar, su ma an yi masu wani tanaji na musamman domin ƙara farfaɗo da waɗannan bangarori.
Akwai makarantun makafi wanda muke da shi, da kuma makarantun kurame da muke da shi a cikin jiha. Shi ma gaskiya an ware musu magudan kuɗi wanda za a duba fannin su na faɗaɗa su da kuma gyara abubuwan waɗanda suke structures ɗin da suke nan ciki, da gine-ginen da suke ciki, kuma da welfare ɗin su, kaman kula da su na yau da kullun haka. To wannan ma an ware za a duba su sosai a wannan kasafin kuɗi.
Ta ce akwai makarantun da suke daga aji ɗaya zuwa aji uku a kasafin kuɗin shekarar 2018. Gwamnatin jihar Katsina tana kokarin ɗaukaka daraja waɗannan makarantu waɗanda za a fara tun daga aji ɗaya har zuwa aji shida.
Akwai makarantunmu waɗanda yawanci zaka ga a JSS suka tsaya to muna cikin wannan kasafi din shi ma akwai kuɗi da aka ware wanda muke son mu ƙara mu upgrading daga JSS su koma SS suna da dan dama to kuma akwai wannan abin nan da World Bank take mana din nan wannan Global Partnership of in Education yawa wanda take tallafawa iyaye mata da na yara waɗanda za su shiga primary 1 din nan da su kuma yanzu za a ci gaba da shi kuma suna tallafa ma koyar da retraining na malamai koya ma sake koya ma malamai da sauransu ba su yawa to kaman haka din to su ma din akwai wannan tallafi zai ci gaba
daga bisani na tambayi Professor Sa'adiya Idris cewa a wannan kasafin kuɗi da suka zo su kare ko sun samu ƙari ko ragi a yayin kare wannan kasafin kuɗi
cikin ikon Allah tunda ma ake budget mu bamu taba jin dadin wannan ba saboda ba magana ƙari duk abin da muka sa ya wuce
Saradin Sanufuntuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
idan Allah ya sa kuna tare da mu a makon jiya mun kawo muku kashin farko na hira da muka yi da malami a sashin koyon aikin jarida a kolejin kimiya da fasaha da ake kira Hassan Usman Katsina Polytechnic dake Katsina Dr. Muhammad Bashir Ruwan Godiya kan dalilai da suka sa wasu ƴan jihar ta Katsina ba sa ganin kokarin gwamnatin jihar ta fuskar ilimi ko kuma rashin jinjina mata duk da igirarin da take yi cewa shekaru uku a jere babban abin da tafi baiwa fifiko shine bangaren ilimi
to alhamdulillah ka san mutane ba ka raba su da bayanai irin nasu bisa tsiranta su fahimta to amma dan nazarin da nake na abubuwan da suke gudana kan cikin gwamnatin fiska gabata da kuma gwamnati da take yanzu sai ga cewa ba shakka akwai dan samun bambanci da aka yi dangane da yadda ake tafiyar da harkokin ilimi ko ba komai dai mun ga aikace-aikacen da suka shafi gyara makarantu mun ga abin da ya shafi inganta su kansu fahimta ta malama ba na kira ka kafi building kenan inda aka horar da malaman kashi daban-daban ka ga misali in ka duba irin kokarin da gwamnati take a cikin wannan harka ta ilimi za ka cewa akwai bangarori a kalla guda hudu na farko zan yi tunawa abin da ya shafi infrastructure ma'ana gyara makarantu to a dan shekara biyu da ta yi ko da zare haka ya ga cewa an samu ƙarin gyare-gyare makarantu na akalla guda 215 da aka gyara su na makarantun firamare kenan makarantun sakandare kuma an samu akalla kusan guda 40 da aka gyara su aka ƙara masa fasali ma'ana aka inganta darajarsu sannan an yi akalla sabbin makarantu wajen guda 10 yanzu haka a yanki daban-daban na jihar Katsina sannan abin da ya shafi inda ta ilimin malamai ma'ana ba na kira capacity building malamai fiye da 3,000 sun samu horarwa ta musamman da taimako na kungiyoyi na kasashen waje da ke ba da taimako na dole agency akwai wani program a kira GPE wanda sun tabbata sun taimaka wajen gaba da wannan tallafi wajen horar wannan sannan akwai wasu ma'aikata da suke kula da sashen computer na musamman ma'ana CBT centers na jarabawa computer wanda sun tabbata an ba su training musamman sannan malamai na jarabawa masu kula da jarabawa ma'ana gidan su office na makarantu su ma ba su horarwa ta musamman da abin da shafi ne da su inganta ayyukansu kaga wannan wajen abin da shafi horarwa kenan sannan wajen ɗaukar ma'aikatan su kansu ba nan a cikin shekara biyu a shekara biyu na kan da su malamai 1,933 na malamai kenan sannan an samu ƙara ƙoƙarin kawo kayayyakin aiki zuwa makarantun nan ma'ana abubuwan da ake amfani da su wajen koyo da koyarwa abin da kira instructional materials to ba ga kan da zaka ce kuɗin da ake kiddawa kenan na wani kashe da ilimin kamar za a yi cewa ana fara amfani da su kuma ana amfani da su don tabbatar cewa an yi nan da ilimin amma kawai dai kamar ce abin da rage mutane shi ne su ta fahimci nauyin inda aka ratsu da kuma inda ake tsaka ki bai yi a ce duk shekarun da aka yi na rashin samun kula ta musamman ta ilimi a ce cikin shekara biyu ko uku a ce lokacin amma gyara gaba da yadda samun da ka fara sannan zuwa lokacin da lokacin yi insha Allah za ka samu irin inganci ko muna wannan magana ne ba wai dan saboda gwamnati ake ta haikuwa ba a akalla ana kwatanta ne kan abin da ya wuce da abin da ake yi yanzu ba ka ikwatanta abin da aka yi shekara takwas da abin da aka cikin shekara biyu na tabbata musamman da aka aure kai shekara biyu ne duba shekara takwas da aka yi ta misali wannan gwamnati ta wuce in ka duba abin da ta yi na shekara biyu na wato ba za ka kuma shi da abin da wannan gwamnati a shekara biyu ma'ana wannan gwamnati cikin shekara biyu ina tabbata musamman ni a fahimta ta ta samu nasarar da wannan gwamnati ta samu a shekarun ta na biyu na farko a lokacin da take musamman kuma da kuɗin da ake samu yanzu ya ragu bai kai kuɗin da wannan take samu ba wannan shine fahimta ta kuma ka san kowanne da irin ra'ayin shi da fata shi fahimta
Har yanzu kan matakai da suke hana ruwa gudu ko jawo koma ba ta fuskar ilimi da masana da masu ruwa da tsaki suke ta naratawa shine karancin malamai kuma ƙwararru. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba a baya jihar Taraba tana daga cikin jihohi da suke fama da karancin malamai kuma ta yi shelar za ta ɗauki malamai aƙalla 3,000 tun a farkon wannan shekarar. Akwai wani ci gaba da aka samu ne? Ga Lawal Sani daga Jalingo.
Ya iya yiwuwa ayyukan yaɗa ilimi su samu bunƙasa musamman a makarantun firamare da ke jihar Taraba. Dalilar haka kuwa shine ƙarin malamai 3,000 da gwamnatin ta jihar Taraba ta yi. A biki da aka yi da miƙa sabbin malamai kusan 200 wasiƙar ɗaukar aiki a garin mutum biyu, fadar ƙaramar hukumar Gasol. Babban bako mataimakin gwamnatin jihar Taraba Haruna Manu ya yi jawabi kaman haka.
Tunda muke a tarihin jihar Taraba ba ta ba lokaci ɗaya ba a dauki ma'aikata 3,000 don su je su koya. Muna fata su waɗanda aka dauke su suka samu wannan opportunity aka ba su za su yi amfani da shi domin su je su ba wa yaranmu waɗanda suke makarantu su ba su ilimi, kuma duk abin da ya kamata su yi domin wannan abin da aka ba su ba abu bane, ba karamin abu bane, babban abu ne. Muna fata za su yi amfani da wannan dama kamar yadda shi gwamna ya musu, su ma ba za su yi wasa da wannan daman ba, za su je su karantar da yaranmu a makarantu.
Dan majalisar dokokin jihar Taraba da ke wakiltar mazaban Gasol, Alhaji Tanko Mai Karfi, ya yi jawabi kamar haka.
Babu shakka ilimi abu ne mai muhimmanci wanda ana buƙatar sa kafin ci gaba. Ko addinance Allah yana fahimcewa mu, yana ɗaukaka darajar wanda suke da imani daga cikin ku, ko kuma wanda ya ba su imani da ko masu ilimi daga cikin ku, ko kuma wanda ya ba su ilimi. Don haka ilimi abu ne mai muhimmanci. Bayan wayar da kai har yanzu hanya ne, babban hanya ne na cigaba. Don haka yana da kyau ba ma gwamnati ba har mu mutane mu haɗa kai mu tabbatar da cewa an ilmantar da yaranmu.
A madadin sabbin malaman, malami Musbahu Goje ya bayyana godiyarsa ga gwamnatin jihar. A madadin ‘yan uwana da suka yi nasara, ina miƙa godiyata ga gwamnatin jihar, kuma ina son na bada tabbaci ni da muƙaramaina za mu sa ƙwazo don maida sakayar wannan alheri da aka mana. Shi ma shugaban ƙaramar hukumar Yahuza Yayau ya yi tsokaci kamar haka.
Yau Allah ya kawo ga kaddamar da mu yaranmu malamai da aka ɗauka domin su karantar da ɗalibanmu. Wannan gwamnati ne ta ɗauki yaran nan, yara fiye da 200, abin godiya ne, abin kuma yabawa ne, abin da kuma ya sa kenan na tabbata ka tashi kai da kanka ka zo ka tabbatar wa mutanenka albishirin abin da ya tabbata.
Wannan kiɗin tita ne, wannan batun tita ne, tita uban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka kai shi gun karatu, tita isa iyanke farce sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro idan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗanya ya kwana biyu bai zo cikin haji ba, tita ka gane zai bi shi haji don su da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai, ya yi sakandire ai, ya je yunibasiti, ya je yaman darata, ya gangara Amerika, sannan ya sauka London, ya gangaro ta Paris, sannan ya yi gida da moto malam a kwan atashi wani tita ko bai da keke ko tita uban karatu.
Yanzu kuma sai jihar Kebbi, inda hakimin Ambursa Alhaji Isa Haruna Rashid ya ce ayyukan wayar da kan al'umma musamman iyaye da suke karkara zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kawo ci gaban ilimi baki ɗaya, musamman kuma na ɗiya mata. Hakimin ya bayyana haka ne a hira da yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Don haka su shi ba kawai abinda suke shawa ya gani a ƙasa, ya gani a gani cewa a wannan wance ce, har dai a ce mishi ai wannan ɗiyar sarkin Gwandu ce, ko wannan ɗiyan mai martaba sarkin Kamin Argungu ce. To duk waɗanda abubuwa ana ganin su ana yi, sannan mu kuma muna ba da dama ana yi ɗin, take ga za a samu nasara.
Basaraken yayi wannan kalami ne a wata zanta da muka yi da shi a fadarsa. Alhaji Isa Haruna Rashid ya ci gaba da bayyana matakan da ya kamata dauka kamar haka.
Ina kyauta zaton idan aka dawo da irin abubuwan da muka yi na da, a dawo ga uwayenmu sarakuna, a watsa a rika zuwa rangadi ana musu nasiha, ana gwada musu wadanga abubuwa, ana lurar da su. Ta in kunka tai binni kun yi son namiji ya dubi matanku ko kokiyanku, sannan in za a je irin wannan rangadi a tahi da mata wadanda au sun kai ga matsayin angozo manasis da likitoci da su kuma har masu wadanga abubuwa na malaman makaranta mata din. So mamakin ana ta kai musu maza suna karantar da yara, a rika mix tare da mata, saboda gaskiya ba duk mace ka son a kai ta kauye ba don ta karantar suwa saboda lalura aurenta da sauransu, amma a bada dama saboda yanzu nan dai cikin kebi ba inda zaka je kai awa uku baka kai inda zaka na ba, saboda haka akwai hanya, akwai ruwa, akwai lantarki, don haka babu dalilin da in za a yi posting a yi ta barin mata cikin birni a rika kai su waje. Sannan kuma asibiti da akwai ta dispensary a rika ba da dama ana ba mata chance ana kai su can, ko da ba a bar su sun ka kwana ba, in an ka tashi su dawo sai su a ba maza su kula da marce zuwa da daddare. Don haka in an kai irin waɗannan abubuwa, to in Allah ya so za a samu nasara ga waɗannan abubuwa.
Haka kuma uban ƙasar yayi magana game da ababen da ya kamata 'yan siyasa su yi domin inganta sha'anin ilimi da kuma kyautata rayuwar al'umma, inda ya ci gaba yana cewa
tsakani da Allah sanatocin ga namu suna iya yin komi gehen tallafa ma ilimi, ba wai sai sun tallafa ma yan kuwa siyasa ba. An zabe ka ka shiga office, abinda abisa gare ka ka zo ka tallafa ma mutane ba wai ta gehen siyasa ba ko don gehen yan uwanka ba ko gehen waɗanda a tare da kai ba. Muna gani a kudu, muna gani ga radio, muna gani ga jarida, muna gani ga television. Sanata guda sai ka iski ya ce ya biya mu mutum 150 scholarship, ya biya mu ma'aikata, ya sai musu tarakta, ya sai musu minene, ya sai musu abin noma, ya sai musu abubuwa, kuma ba su ma yadda a saki zabe ne in bai hadi a kasa ba mina na yi musu. To saki iskin nan abubuwan ga duk abin da aka yi dan kudu sanata, haka aka yi mu namu nan na arewa. Amma mista ba su taimaka ma mutanenmu, sai dai a tegarkar su su ba mutane 10,000, 20,000, kuma bayan in kun dawo wani 7 su ce kuna damun su. Saboda ga ni shawara ta anan, idan lokaci ya koma zakkuwa kada mu sake zaben irin waɗanga mutanen masu son kansu kurum, sai mun gani a ƙasa.
Sarkin Kudu na Gwando Alhaji Isa Haruna Rashid ya ci gaba yana cewa mata idan aka ba su dama tare da ƙwarin gwiwa sun fi tabuka wani abu fiye da takwarorin su maza, inda ya soma ba da misali kamar haka.
Muna primary school aji ɗaya har aji 7 wadda kai muna ta ɗaya Hajiya Aishatu malami mata Dr. Bello Haliru Muhammad. To ke ga mu maza mu wajen heda 31 abu, ga kuma matan nan, amma ki duba ki gani mace fa ita ke muna ta ɗaya. Ƙaunar ta late ita Hajiya Halimatu Allah shi ramshe ta, ita kai ta biyu. Kuma lokacin jarabawa da aka yi na farko Queen's College Lagos suka tafi, to ki duba su sun tafi Lagos, mu ga muna an bar mu Sokoto. To ke ga ashe tun ga lokacin nan tsakani da Allah mata suna da kokari kware da gaske. Sannan nan muka duba ga babbayyan mu nan Hajiya Ma'inna Haruna da ake kira Hajiya Cicci, yau tana makarantar nan cikin mota take shiga tare da awaki har ipi. To a duba a gani, yau ta yi gwadi ta gani din sarki ce, amma babu wani jin kai, babu wani girman kai, har ila ipi take zuwa makaranta. To yau ga alfanin makarantar nata ya biya ta. Babbar diyar ta mace Aishatu Abubakar professor ce ta lisahi, yau tsakani da Allah wani namiji ne ma a professor na lisahi, ai sai bida saboda haka ilimin mata wallahi yana da amfani kwarai da gaske. Sannan shari'anci ma an ce ka ilmantar da iya mace yayi ma ka ilmantar da ɗan namiji, saboda yanzu ga gehen asibiti idan na kai matata asibiti na hison mace ta duba ta ko turai kattahi likita guda mace guda. Saboda haka muna fatar mu ma yanzu Allah shi gwada mana mun kai ga irin wannan.
Kazalika basaraken yayi kira ga takwarorin sa sarakuna da kuma shugabannin al'umma da su yi koyi da ababen da uwayensu sarakuna da suka gabata suke yi a fagen inganta harkokin ilimi.
Cikin sati uwayenmu sukan je ziyara makarantun ne su ga abinda ake yi, su ga abinda headmasters ke yi, su sa musu ido su kula da su. Muna iya tunawa uwayenmu har alli suke doka suna yin lesson a cikin aji. Saboda haka to ke ga in muka dawo aka dawo da irin abubuwan da ake yi a da, to za a ƙara samun nasara. Sannan ga makaranta yanzu tun muna zuwa Ila Ife, tun muna zuwa Kaduna, muna zuwa Lagos, yau ga dai politika ne har guda biyu a gare mu nan, ga kuma university nan a cikin jihar Kebbi. Saboda haka wannan bai hana ya mace ta je ta yi karatu. Karatu daban, imanin mace daban. Ita mace ko cikin tandukar sa ta in ta tashi abinda take tashi, in ba ta da imani, in ba ta jin tsoron Allah tana yi ne. Ba wai sai wadda a zuwa makaranta ba. A daina dokar yaran mu, diyan mu ne, jikokin mu ne, wadanda Apple take ne, wadanda Ayinu ba su, wadanda Annasu school ana musu kallon yaran banza. Ba yaran banza bane. Ai diyan mutane na. Saboda haka ita mace in Allah ya kiyaye ta to alhamdulillah. To amma kuma yawanci sai ke iske ana yi musu bugun goro, ana doka su duk shashatai ko kuma yaran banza ko na ba haka nan bane. Sai ke iske yaran yanzu yadda Allah ya kama abin da ya shirya su, in dai Allah ya sa albarka cikin harkar su, sai ka iska taimakon ma da suke yi da jin tausan da suke yi bayan kulawa da gida, bayan kulawa da diya, wallahi sun ma yi taimakon uwaye.
Maryam Ato Muhammad, murar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Mun nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa. Nema ilimi gwada ban tsorewa, nema ilimi alfaharin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa. Nema ilimi fitilar haskawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
hakke na ilimi baya na shewa,
wanda bai gani ma na hangowa,
hakke da ko ina shi
ke dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan. Sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin dukkan wakilan mu da kuka ji da kuma Chibahiro Dedone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, anan ni sahabu Imam Ali zan daka ta in sallama da ku sai makon.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.